A litinin ɗin nan ce dai majalisar ta kafa wani kwamiti mai wakilai bakwai bayan rantsar da sabon shugaban majalisar Yusuf Abdullahi Atta wanda ya kama aiki sakamakon murabus ɗin da tsohon shugaban majalisar Kabiru Alhassan ya yi a dalilin zargin karɓar waɗancan kuɗaɗe na toshiyar baki. Yanzu haka dai al'ummar jihar Kano na ci gaba da tofa albarkacin bakin su yayin da wasu ke goyon bayan matakin wasu kuwa kushe al'amarin suke yi.
Ni ba na goyon bayan wannan abin da suka yi. Shi wannan sabon spika ɗin mutumin wancan spikan ne tunda ko lokacin ma da zarge-zargen ya fito ai shi ya bugo waya ce suna Saudi Arabia yake musanta wannan abin. To kaga abin ya zama kawai kamar wasan kwaikwayo ne kuma shi kansa wannan kwamiti ba na goyon bayan wannan kwamiti ɗin domin me ya mutane da suke rigima da mutum kuma sannan a ce su za su yi masa kwamitin bincike tun farko ko ai ya kamata a ce inda za su kalubalanci mutum nan a ce a'a ga wata doka an kawo ta shafi al'umma an karya ta a'a ko kuma ga wani abu executive sun yi wanda yake ya saba wa ci gaban al'umma.
Malam Aminu Muhammad Adam kenan. Shi kuwa shehi mai salati Indabawa na mai ra'ayin cewa batun sauyin shugabancin majalisar da kuma kafa kwamitin binciken na alamta bunƙasar tsarin demokradiyya a Najeriya.
Wannan tana nuna cewa siyasar Kano ko ta Najeriya ta fara bunƙasa. Ita wannan gwamnati da kullum tana iƙirarin cin hanci da rashawa. Kuma wannan tana nuna cewa siyasa a Najeriya in Allah da za ta dore kuma za ta bunƙasa.
Amma me za ka ce game da wancan kwamiti da aka kafa wa shi tsohon shugaba?
Abu ne mai kyau. Ai idan ma wannan gwamnatin ma da ta jiha da ta tarayya ba su bincike wannan abu ba, a ce duk abin da suke faɗa ƙarya ne kenan. Saboda haka kwamiti ya yi daidai kuma ni in a son samu na ne. Da a cikin gida za a ba mu yi magaji, ina tabbatar maka cewa wannan abu za mu ga cewa an yi bincike mai kyau. Amma a ce wai 'yan majalisa ne za su yi wani bincike, to ni a gaskiya nan ina shakku.
Shin ko majalisar dokokin ta Kano na da hurumin kafa kwamitin binciken zargin almundanar kuɗi akan 'ya'yanta yayin da ake da hukumomi irin su EFCC da hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano? Dr. Nasiru Adamu Aliyu lauya ne mai zaman kansa.
Ayyar da suna damar da tsarin mulki ya basu su yi bincike akan kowa ko akan kansu ko akan wasu al'amuran da ya shafi jiha, saboda haka ba wani matsala da suka bada umarni a binciken nan.
To amma wasu suna ganin cewa kamar za su iya zama alƙalai akan abin da ya shafe su na shari'a kenan.
Ai ka gane shi bincike da ake yin sa, idan akwai wanda daga cikin kwamitin da za a kafa akwai wanda yake yana da misali ɗaya da shi wanda ake tuhuma, to shi ne aka saka sai a ce ya zama alƙali a cikin binciken kansa.
To in haka ne, yaya sashi hancin binciken da kuma rahoton da za ya haifar zai zama?
Dama ai su ka san ba cewa za su iya ɗaure ba ko a saki. Abin da za su shi ne idan sun yi bincike sun samu hujja, to shi kenan za su iya ɗauka mataki ne nasu na majalisa, misali in na tsawatarwa wanda za su tsawatarwa in ɗan cikinsu ne, in na hukuntawa ne su hukunta shi da yake suna da kwamitin wato ɗa'a ko kuma sa'annan suna iya da iko su domin tura wannan magana wajen 'yan sanda ko mun tura EFCC ko mun tura ICPC.
Nan da watanni uku masu zuwa ne dai tsohon shugaban majalisar dokokin ta Kano Kabiru Alhassan Rim zai san makomarsa dangane da wannan zargi bayan da kwamitin binciken ya miƙa rahoton sa ga zauren majalisar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.